Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau 7 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahra dauke da kanin labarai.
Shugabannin jam'iyyar Republican da na Democrat sun bayyana cewa suna shirin cimma matsaya ta gajeren dango domin gwamnatin Amurka da kaucewa gazawa wajen biyan basussukanta wani abu da ya kasance da ba a taba gani ba. Akalla mutane 20 sun mutu yayin da sama da 200 suka jikkata bayan girgizar kasar da ta auku a kudu maso yammacin Pakistan da sanyin safiyar yau Alhamis. Uwar gidan shugaban kasar Haiti da aka kashe ta faɗa a ranar Laraba bayan sauraron shari'a kan kisan mai gidan nasu cewa ba za ta huta ba har sai an gurfanar da waɗanda suka kashe shi a gaban kuliya.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2022 a gaban gamayyar majalisar dokokin kasar. Sannan za ku ji cewa sabon kwamishinan ɗan sandan jihar Borno ya ce shawo kan sauran mayakan Boko Haram da basu mika wuya ba a jihar na ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa a gaba. Za ku ji ƙarin bayani. Daga bisani kuma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu fara da kawo muku labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shugabannin jam'iyyar Republican da na Democrat sun bayyana cewa suna shirin cimma matsaya ta gajeren zango domin gwamnatin Amurka ta kaucewa gazawa wajen biyan basussukanta wani abu da ya kasance ba a taba gani ba. Jagoran marasa rinjaye na majalisar dattawa Mitch McConnell a jiya Laraba ya nuna yiwuwar samar da wata mafita ta wucin gadi ta yadda za a ƙara faɗaɗa kofar adadin bashin kafin nan da 18 ga watan Oktoba, wato lokacin da ake fargabar kuɗaɗen da gwamnati ke amfani da su wajen biyan bukatunta za su ƙare. A cikin wata sanarwa, McConnell ya ce 'yan Republican za su ba 'yan jam'iyyar Democrat dama don su yi amfani da hanyoyin yau da kullum wajen kaddamar da kimar bashin gaggawa na ƙayyadadden adadin kuɗaɗen da za a kashe nan da zuwa watan Disamba. Senata Bernie Sanders mai zaman kansa a majalisar wanda ke marawa 'yan Democrat baya ya yi maraba da matakin na McConnell. Akalla mutane 20 sun mutu yayin da sama da 200 suka jikkata bayan girgizar kasar da ta auku mai karfin ma'aunin magnitude 5.7 a kudu maso yammacin Pakistan da sanyin safiyar yau Alhamis. Cibiyar nazarin yanayi ta ƙasa ta Amurka ta ce girgizar kasar ta kai kimanin kilomita 100 gabas da Quetta da ke kusa da kan iyakar Afghanistan, kuma tana da nisan kusan kilomita 20 a ƙasa. Garin Harnai da ke haƙar gwal a lardin Balochistan ya ci gaba da fuskantar girgizar ƙasa wacce ta sanadiyar rugujewar gidajen laka kimanin 100 kuma ta ritsa da yawa daga cikin mazauna gidajen yayin da suke barci. Hotunan talabijin sun nuna yadda mutane ke tserewa daga gidajensu a firgice yayin da gine-gine ke girgiza. Hukumomi sun ce mata da ƙananan yara na cikin waɗanda abin ya shafa. Jami'ai sun ce za a ɗauki awanni kafin a kai da yawancin yankunan da suka fi samun matsala a yankin na haƙar gwal. Rundunar sojan Pakistan ta ce dakarunta da jirage masu saukar angulu suna taimakawa hukumomin farar hula wajen gudanar da ayyukan ceton. Uwar gidan shugaban kasar Haiti da aka kashe, Jovenel Moise, ta faɗa a ranar Laraba bayan sauraron shari'a kan kisan mai gidan nata cewa ba za ta huta ba har sai an gurfanar da waɗanda suka kashe shi a gaban kuliya. Martin Moyes ta je ganawa da alƙalin da ke kula da binciken mutuwar Moyes a watan Yuli kuma tace ta amsa tambayoyi na sa'o'i da dama a cikin sanarwar bazata daga kotun ta buƙaci duk wanda ke da wani bayani da ya fito fili fiye da mutane 40 aka kama dangane da kisan a cewar hukumomin Haiti amma har yanzu ba a san wanda ya shirya wannan aikin ba da kuma yadda suka samu damar shiga gidan shugaban Wasu ƴan bindiga waɗanda akasarin su daga ƙungiyar mayakan sa kai ta Colombia ne suka harbe Moyes hallahira.
To madalla a gaida Zahra Aminu Fage. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotannin mu inda a Najeriya shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2022 a gaban gamayyar majalisar dokokin ƙasar. Gabatar da kasafin kuɗin na baki na zuwa ne kwana guda bayan da majalisar zartawa ta amince da kasafin naira triliyan 16.39. Wakiliyar mu a majalisar dokokin Madina Dauda ta yi min ƙarin bayani a wannan tattaunawar da muka yi da ita. To shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2022 sa'o'i kaɗan da suka gabata. Za ki ga mana halin da ake ciki a yanzu?
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi mafi girma a tarihin wannan ƙasar wanda ya kama naira triliyan 16.39 wato triliyan 16 da naira biliyan 39 a cikin wannan kasafin shugaba Buhari ya yi alƙawarin ƙara ƙaimi wajen magance ƙalubalen tsaro da ƙasar ke fama da shi sannan ya ce za a ci gaba da manyan ayyuka irin su layin dogo da titina amma wannan shine kuma zan ce miki karin farko da shugaban zai gabatar da kasafin bana ba tare da rarrabawa kashi-kashi ba kamar yadda aka saba alal misali bai ce zai kashe kaza a manyan ayyuka ba ko kuma kaza a ƙananan ayyuka ba sai dai ya ce mana ministar kuɗi Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed za ta yi aikin kasafta shi daki-daki kuma insha Allahu za mu kawo wa mai sauraro bayanan kasafin kuɗin idan an kasafta shi.
To yaya shugabannin majalisar suka ɗauka wannan jawabin nasa?
To a tambaye ki ta biyu. To akwai 'yan majalisar dattawa da dama da na yi hira da su da kuma 'yan majalisar wakilai waɗanda suka nuna farin cikinsu a game da zama suna cikin waɗanda suka ga wannan lokaci da shugaba Buhari zai kawo wannan kasafin kuɗin zuwa majalisar dokokin Najeriya. Su ma wasu 'yan majalisar wakilai su ma sun nuna gamsuwarsu da wannan kasafin kuma sun sha alwashin za su ta ido tunda wannan shine muhimmin ayyukansu za su ta ido a fannonin da za a yi ayyukan ko na manyan ayyuka ko na ƙananan ayyuka domin a tabbatar da cewa 'yan Najeriya sun samu more roman demokradiyya kamar yadda shugaban ƙasa Buhari ya alƙawari kuma wani abu da ya ɗauki hankali Amina shine batun cewa wannan kasafin kuɗin shine kasafin kuɗi da za a yi zaben shekara 2023 a ciki to kin ga ya ware naira biliyan 100 domin tabbatar da cewa an yi zabe cikin kwanciyar hankali a wannan ƙasa
Shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Zahra ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya karkata hankalinsa kan tattauna batun harkokin tsaro da Mexico bayan da ya aiki don kyautata dangantaka da ƙasar Faransa da suke ƙawance. Bayan ya da zango da ya yi a jihar California da ke Amurka a ranar Alhamis, Blinken ya haɗu da sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas da babban lauya Merrick Garland a birnin Mexico don ganawa kan abin da ya shafi tsaro kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa. Waɗanda za su wakilci ɓangaren Mexico sun haɗa da sakataren harkokin wajen ƙasar Marcelo Ebrard da sakatarorin majalisa da ma'aikatan tsaro. Ebrard ya ce a farkon wannan makon yana son ganin Amurka ta gaggauta miƙa waɗanda ake zargi zuwa Mexico don daƙile kwararar bindigogi daga Amurka zuwa ƙasar da kuma inganta hanyoyin da za a daƙile kwararar kuɗaɗe da ƙungiyoyi masu aikata manyan laifuka ke amfani da su. Bayan wani gagarumin yunkuri na adawa ga masu rajin kare demokradiyya a Hong Kong, inda aka kama da dama daga cikin masu fafutukar tare da tsare su, hukumomi sun mayar da hankalinsu ga ƙungiyoyin farar hula a birnin. A cikin 'yan watannin nan an tarwatsa da dama daga cikin fitattun ƙungiyoyin adawa a Hong Kong, yayin da hukumomi suka yi amfani da tsauraran matakai a birnin. Bayan zanga-zangar kin jinin gwamnati a shekarar 2019, Beijing ta aiwatar da tsauraran dokokin tsaro na ƙasa da suka haramta ayyuka kamar ɓallewa da haɗa baki da sojojin ƙasashen waje. An kuma daƙile duk wani motsin masu rajin kare demokradiyya a Hong Kong, yayin da aka dagatar da zanga-zangar kan titi. Kuma Beijing ta haramta jawaban siyasa na cin mutunci. Tun lokacin da dokar tsaron ta fara aiki a bara, akalla ƙungiyoyin farar hula 50 ne suka dakatar da ayyukansu, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito.
To madalla, a gaida Zahra Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin, sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Borno CP Abdu Umar ya ce abinda rundunarsa ta sa a gaba a yanzu shine su ga cewa sauran mayakan Boko Haram da ba su miƙa wuya ba sun ajiye makamansu. Kwamishinan 'yan sandan jihar ya bayyana haka ne yayin da 'yan kwanakin nan dubban mayakan kungiyar ta iyalansu suka miƙa wuya, kamar yadda ya faɗawa wakiliyarmu Husaina Muhammad a Maiduguri.
Yan Boko Haram suna ba da kai, so suna ba da kai ne domin karfin soja, suna ba da kai ne domin sun yi ra'ayi a zuciyarsu domin su zo su ba da kai. To wannan tun da mun zo za mu zo mu tabbatar, kuma za mu kokari mu ga cewa ragowar ma wanda suke a ɓoye a cikin jeji, tun da muna da hanyoyi na samun labarai tun a da, za mu shiga amfani da su mu tabbatar da cewa ragowar wanda suke cikin jeji ma sun fito, su ma sun miƙa wuya domin a samu zaman lafiya a Maiduguri. Cikin ikon Allah kuma ina da zuciyar cewa zan haɗa ƙarfi da ƙarfe, za mu haɗa hannu da sauran abokan aiki na security agencies domin mu tabbatar cewa an samu nasara a Borno, an samu cigaba, an samu walwala da kwanciyar hankali. Na haka nake neman kuma nake roƙo ga dukkanin mutanen Borno da mutanen Najeriya, musamman kuma da 'yan jarida, da Allah ya taimaka mana da bayani da kuma haɗin kai domin mu samu nasara akan abin da muka ci mutum gaba. To na ba da sanarwa cewa yanzu salo ya canja a duniya, komai in ba hankali ba aikin nan da muke yi na 'yan jarida. Karshen ta misali nake bayarwa, za ka cewa yanzu ba ku zo ofishin commissioner of police ba abin, saboda akwai sababbin matakai na a duniya wanda suke ga alal misali ake cewa post industrial revolution, kama fit and just sort of really just go, wanda ba sai ka je wani wuri ba za ka samu wanda kake so, za ka sayayya a duniya, za ka nemi labari a duniya, kana cikin ɗakin ka. So mu ma 'yan sanda yanzu, domin basirar sabon inspector general of police namu shi ya ce za mu yi amfani da wannan technology ne, wanda har an riga an fara. Zan iya ba ku misali, yanzu ba sai na je ko'ina ba, ba sai ya ce in je Abuja ba, ina so ya magana da ni, ga na'ura a gabana nan, yana kallo na, ina kallon shi, za mu yi magana. In ya ce Maiduguri Kwale Balige abinnan Adama zai magana su, zan danna na ga ango Adamawa da ake yi, zan ba mu faɗa mishi ba sai na biya kudin mota ba na kona mai na shugaban jirgi ko jirgin kasa so kun ga nesa ta zo kusa
madalla a gaida Husaina Muhammad yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato lafiya uwar jiki da wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ke shirya mana
Masu iya magana na cewa lafiya uwar jiki babu mai fishi dake tabbas kuwa haka abin yake domin sai da lafiya ake tafiyar da rayuwa da ma al'amuran yau da kullum a dan haka ne kowane dan adam ke kokarin kare lafiyar jikinsa jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar karambau. Karambau cuta ce da wasu kwayoyin cuta ke haddasa ta wanda ke haifar da fesowar kuraje a jiki kuma masu kaikayi. Muna tare ne da kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir wanda ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da warhaka.
Za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar karambau?
Karambau wadda a Turanci ake kira chicken pox wata cuta ce wadda kwayoyin cuta nau'in virus suke kawowa tana zuwa ne ita ma da farko kamar dan mura haka da dan zazzabi sannan sai kuraje su fito yawanci kurajen zaka ga kala-kala ne wasu su dan ja ruwa wasu sun dan daga sannan tana da kaikai sosai
me ke ma kawo wannan cuta ta karambau
kwayoyin cuta ne nau'in virus wanda ake ce musu Varicella Herpes Zoster virus wannan kwayar cuta ita ce take kawo shi da chicken pox ko karambau
to likita suwa cutar ta fi barazanar kamawa
tana kama kowa daga yara har zuwa manya abun mamaki tana daga cikin cutar da kuma ta fi tsanani a manya akan ma yara yawancin cututtuka sukan yi tsanani ne a yara maimakon manya amma ita bincike ya nuna kamar ta ma fi tsanani a manya akan yara
ko menene dalilin da yasa tafi tsanani a manya
to ana tunanin cewa kamar yara din saboda lokacin bayan haihuwa yan sinadaran da suke dan kawo kariya a jiki sun dan gada daga uwa ba su tafi ba suna tare da ita sai kasance ya dan ba su wani dan kariya na wani dan lokaci amma ga manyan wanda ba an yi musu allurar rigakafi bane kuma ba su samu tarba kenan ba su da wani garkuwar jiki mai karfi akan cutar saboda haka shi sa idan ta zo sai take wahal da su
cutar karambau ko kuma chicken pox a turanci tana daga cikin nau'in cututtukan da take da rigakafi
eh tana daga cikin cutar da ake wa allurar rigakafi kuma ko a nan Najeriya a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi ana ba da wannan allura ga yara
kamar tsawon wani lokaci cutar take yi kafin ma ta bayyana a jikin dan adam
kan dauki yan kwanaki kamar kwana 3 zuwa 5 mafi yawanci kafin a fara ganin kurajen kuma wannan lokaci da kurajen nan ba su fito ba mutum zai iya yada su ga wasu jama'a yawanci takan dan zo da dan zazzabi ne wala Allah da dan mura wanda ba mai tsanani ba wani lokacin da dan tari haka mafi yawanci takan zo da ciwon kai ciwon kanta yakan fi tsanani akan ciwon kan da zazzabin kyanda yake zuwa da shi sannan kurajen ta sun bambanta da kurajen kyanda saboda su na dagawa kuma sukan dan ja ruwa wani lokacin tsakiyar su kuma su dan yi baki
kamar wasu irin illoli cutar ke iya haifarwa idan har ba dauki mataki da gaggawa ba
na daya ga misali mata masu juna biyu takan iya kawo matsala ga jaririn da ma ba haifa ba idan uwar tana da juna biyu ta dauki wannan cuta jaririn ma da yake cikin ta zai iya samu matsala sannan ga misali yara kanana saboda zazzabin kuma wannan kurajen ko da fafushewar da suke yakan iya rage karfin rigakafin jiki akan wasu cututtuka ta yadda cututtuka nau'in bacteria kuma za su iya shiga zai iya kawo matsala matsaloli da yawa.
To likita shin mai dauke da cutar akwai yiwuwar cewa zai yada ta ga wanda bai da ita?
Eh ana tana daga cikin cutar da ake samun annoba sosai saboda tana yaduwa ko ta tari ko ta atishawa ko ta kuka ko kuma taba jikin mutum saboda wannan kurajin yana yin ruwa in ya fashe kuma kwayoyin cutar virus din da take kawo su zai iya yaduwa saboda ga ana samun ta matsayin annoba sosai ita ma.
Kwayoyin cutar kamar tsawon wani lokaci suke yi a waje kafin su mutu misali idan wannan kurji na jikin mutum ya fashe kamar tsawon wani lokaci cutar take yanda koda wanda bai dauke da cutar ya taba wannan ruwan kurjin ba zai kamu ba.
To shi kanshi mai yanayin cutar kafin kurajen su fito kwana uku zuwa biyar zai iya yada cutar sannan kuma zai iya yada cutar ko bayan fito kwayoyin cututtukan nan zuwa kamar kwana bakwai zuwa sati biyu saboda haka kenan kinga zai iya yiwa kenan mutum zai iya yada ta fiye da sati biyu
dan akwai wasu kwayoyin cututtuka da idan suka dan shaki iska zaka ga cutar ta mutu wato shi wannan kwayar cuta baya mutuwa da wuri kenan
eh ba ta mutuwa da wuri tana da cikin dalilin da yasa idan misali mutum ya dan taba ruwan kwayar cuta ya taba wani abu kamar handle din kofa ka zo ka kama zaka ya dauka ta daga nan wurin saboda ba ta mutuwa a take anan in ta fita daga jikin mutum ta kan dauke yan kwanaki haka kafin ta mutu saboda ka za iya yada ta
to cutar karambau na daga cikin cututtukan da suke iya yaduwa da sauri ko saukin yaduwa to yaya ya kamata ayi jinyar mai fama da wannan cuta
to idan aka ga mutum da wannan cuta na daya dai wanda suke kusa da shi akan duba a asibiti akan duba a ga shin wannan misali a ce mace mai juna biyu akwai allurar da ake bayarwa da ake kira immunoglobulin wannan allura suna kare suna kara karfin garkuwar jiki a take anan ko kuma wanda yake da wata cuta da ta karya garkuwar jikin shi saboda zai iya samun wannan cuta mai tsanani duk za a iya ba su irin wannan allura amma idan babu wata cuta da ta kawo raguwar karfin garkuwar jiki to abin da ake shine sai a dan rage mu'amala da wanda yake da cutar nan saboda zai iya yada ta zuwa jama'a
wace shawara zaka ba wa mutane domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta karambau
abu na farko da an ga cutar nan a sanar da hukumomin lafiya saboda su dauki matakan da ya kamata sannan allurar rigakafi akan wannan cuta sannan wanda suke da matsala da garkuwar jiki a yi musu allurar nan ta immunoglobulin wato wadda take kara karfin garkuwar jiki saboda gudun kada cutar ta zo ta kawo matsala sosai
ta yaya mutum zai gane cewa garkuwar jikinsa ba ta da karfi ko kuma ba ta da yawa
to misali mace mai juna biyu alama ce cewar garkuwar jikinta saboda juna biyu yana rage karfin garkuwar jiki a mutumin da yake kamar yana da zazzabi tarin fika wannan shi ma garkuwar jikin shi ta yi kasa wanda yake da dauke da cutar kwayar HIV ko cutar kanjamau din ta tabbata duk wannan alama ce ta raguwar garkuwar jiki sannan akwai wasu cututtuka daban wanda idan mutum ya je asibiti in za a yi mai magani yana kamar misali ciwon daji da sauransu zai san cewar wannan yana rage karfin garkuwar jiki akwai magunguna da ake ba mutum wanda idan a asibiti za a ba shi ya kamata za a yi mai bayanin cewa wannan maganin yana iya rage karfin garkuwar jiki saboda haka idan ya ga cututtuka irin waɗancan ya guje su
to likita yaya za mu kwatanta yau mutanen da ke kamuwa da cutar karambau musamman ma a nan Najeriya
gaskiya kusan duk shekara akan samu barkewar wannan cututtuka ko a makarantu ko a cikin gari ko a inda dai jama'a suke taruwa da yawa kusan duk shekara ana samun wannan matsala saboda ka har yanzu matsala ce babba a Najeriya
to kamar a asibitoci akwai wani wayar da kai da ake yi wa jama'a domin daukar rigakafin wannan cuta ta karambau da muhimmanci ko kuma wayar musu da kai akan ma ita cutar
da can hukumomin lafiya ba wai asibitoci ba kawai sukan bi garuruwa da kauyuka sukan yi irin majigi din nan da ake yi na wayar da kan mutane akan cututtuka da matakan da ya kamata dauka kansu gaskiyar magana yanzu da wuya kiga irin wannan a asibitoci wani lokacin akan samu mutane su fita cikin al'umma su je su yi bayani akan cututtuka da kuma matakan da ya dauka wani wurin kuma a lokacin da ake jiran kafin a fara ganin likita akan dan tashi a yi bayani amma dai magana gaskiya wannan din bai isa ba
Masu sauraron mu kada dai ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Hawwa Umar. Duka abinda zamu dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi wato
Dr. Lawan Musa Tahir.
Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirye shirin kuma na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
To masu saurari yanzu kuma sai ra'ayoyin ku da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin baban di mamman bandi. Yace salam VOA Hausa. Akwai al'umman Najeriya masu yawa cikin mawuyacin hali. Sakamakon dokoki da aka kakaba na yaki da 'yan ta'adda a wasu jihohin arewacin Najeriya. Muna fatar mahukunta za su taimaka wa waɗannan mutane cikin gaggawa. Mai wasiƙa ta gaba kuwa cewa yayi. Gaskiya masu baiwa jami'an tsaro bayanan sirri kan mafakar 'yan ta'adda suna ba su bayanai da basu daidai ba. Ganin yadda sojojin ke tabarin wuta kan waɗanda basu ji basu gani ba a wasu ƙauyuka. Daga ƙarshe muke fatar waɗannan mutane za su dinga ba da bayanai da suka dace. Haka zalika jami'an soji kuwa su dinga faɗaɗa bincikensu kamin su kai farmaki a waɗannan yankuna. Sako daga Kawu Mai Ruwa Bajoga. Shi kuwa mai wasiƙa ta gaba Abubakar Kawu Girgir cewa yayi kasarmu ta gado Najeriya kullun tana ƙara manyantaka ne a samun shekaru. Kai amma abun ban takaici wannan shekarun sai a ce gara jiya a yau, domin kuwa ba a ganin wannan ci gaban a ƙasa mai shekaru 61. Mai wasiƙa ta ƙarshe kuwa cewa yayi hakika idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu shekara ta 2023, batun cewa za a tilasta mana kan wanda za mu zaɓa bai ko taso ba. Saboda haka ya kamata a ban mu maimakon mu adalci, domin kuwa mun san daidai, mun kuma san akasin haka. Cancanta kawai za mu bi ba wai jam'iyya ba. Sako daga Shehu Adamu Rijau.
Kafin mu karkara shirin namu ga zahar nan da takaitaccen labarai.
Shugabannin jam'iyyar Republican da na Democrat sun bayyana cewa suna shirin cimma matsaya ta gajeren zango domin gwamnatin Amurka ta kauce wa gazawa wajen biyan basussukanta, wani abu da ya kasance ba a taba gani ba. Jagorar marasa rinjaye na Majalisar Dattawa Mitch McConnell a jiya Laraba ya nuna yiwuwar samar da wata mafita ta wucin gadi ta yadda za a ƙara faɗaɗa kofar adadin bashin kafin nan da 18 ga watan Oktoba, wato lokacin da ake fargabar kuɗaɗen da gwamnati ke amfani da su wajen biyan buƙatunta za su kare. Akalla mutane 20 sun mutu yayin da sama da 200 suka jikkata bayan girgizar kasar da ta auku mai ƙarfin ma'aunin magnitude 5.7 a kudu maso yammacin Pakistan da sanyin safiyar yau Alhamis. Cibiyar nazarin yanayi ta ƙasa ta Amurka ta ce girgizar kasar ta kai kimanin kilomita 100 gabas da Quetta da ke kusa da kan iyakar Afghanistan, kuma tana da nisan kusan kilomita 20 a ƙasa. Uwar gidan shugaban kasar Haiti da aka kashe Jovenel Moise ta faɗa a ranar Laraba bayan sauraron shari'a kan kisan mai gidan nata cewa ba za ta huta ba har sai an gurfanar da waɗanda suka kashe shi a gaban kuliya. Martin Moise ta je ganawa da alƙalin da ke kula da binciken mutuwar Moise a watan Yuli, kuma ta ce ta amsa tambayoyi na sa'o'i da dama.
Jama'a da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Zahra Aminu Fage da ta tana gabatarwa, da Julie Levis Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirinmu na dare.